Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Usman Muhammad daga jihar Bauchi a karamar hukumar Katagum, inda ya ce yau da gobe hakika idan an ce ka rike amana to an dora maka wani nauyi, sannan rike amana yana da tasiri sosai domin anan za a iya gwada gaskiyar mutum, anan kuma za a iya auna yanayin imani da tsoron Allah sa.
Alhaji Mele Yusufari yace amana babban nauyi ne ga duk wanda aka bashi, yana da kyau duk wanda aka bashi amana ya rike ta tamkar nashi na kanshi domin samun lada daga Ubangiji da kuma kima daga gurin al'umma.
To shi kuma Isa Garu na wali ne fili Taraba cewa yayi yau da gobe hakika babu mai iya rike amana sai dan amana.
Amsar Sha'ibu Zidane NTA kefi yace amana wata aba ce mai matukar muhimmanci wadda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta, kuma duk wanda ya baka amana to ya yarda da kai matuka. Adan haka ƴan uwa, mu kasance masu rike amana domin tsira ga azabar Ubangiji duniya da lahira.
Amsar mu ta gaba kuma ta fito daga wurin Rabiu Nuhu na Bukka, inda ya ce assalamu yau da gobe ikon Allah, ai duk wanda ya ce ka rike amana masoyinka ne, kuma rike amana yana ɗaukaka darajar ɗan adam a koda yaushe.
Sai Hajara Umar ta ce rike sirrin wani ko kaya ta yanda wani ma bai san hakan ta faru tsakanin ku ba, wannan shine mutumin kwarai na gari ne imani, tasirin ta kuma yana ƙara zaman lafiya a cikin al'umma da san juna.
To sai kuma Amsar Ibrahim Suleiman daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza, inda ya ce amana wata abu ce mai matukar muhimmanci wanda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta, kuma duk wanda ya baka amana to ya yadda da kai kuma kai kokarin rike ta tsakaninka da Allah.
Sai Amsar Isa Kofsi Asarara yace to yau da gobe a ta fahimtar amana wata aba ce mai matukar tasiri a rayuwa, domin idan ka zama mai amana to ka sha ta ne dukkanin matattakalar da ke gabanka na kalubale.
Shi kuma Sani Muhammad daga Karmo Abuja cewa yayi to gaskiya rikon amana abu ce mai kyau, sai dai mafi yawan mu ba mu rike amana.
Sai Muhammad Tukur Isa yace gaskiya ita amana abu ce mai kyau, mutanen wannan lokaci ba mu da gaskiya shi yasa babu amana. Allah ka bamu ikon yin gaskiya a rayuwa, amin.
To sai kuma Amsar Haɗin Gwiwa daga Zainab Musa mai Aduwa tare da Hajja Fure mai Aduwa, inda suka ce hakika idan aka ce ka rike amana yana nufin ka rike abinda aka baka da matukar muhimmanci na kuɗi ne ko magana ko kuma wata dukiyar marayu, duk mai rikon amana Allah yana ɗaukaka darajar shi kuma mutane za su dinga ganin girman shi sosai saɓanin wanda baya da rikon amana.
Sai Ayuba Imam Kasim yace rike amana abu ne wanda addini ya umarni da yinsa, don haka babu abin da ya kawo mana nakasa da ci baya a cikin al'umma sai rashin rike amana.
To sai kuma Amsar Bahari Muktar Daura, inda ya ce hakika idan aka ce wannan amana ce to lalle mutum ya rike ta da muhimmanci sosai, saboda idan mutum ya ci amana to ba zai gama da duniya lafiya ba, amma idan mutum ya kiyaye amana to hakika ya kubuta daga fushin Ubangiji.
Amsar mu ta gaba ta fito daga Abdul Aziz Isa Gadanya daga jihar Kano, yace hakika abinda na fahimta idan aka ce rike amana shine wato ka zama mai gaskiya, wato har abada gaskiya guda ɗaya ce kuma daga kinta sai bata.
To Amsar mu ta ƙarshe a yau ta fito daga wurin Saminu Mai Mai ta Fafalewa, inda ya ce abinda nake fahimta idan aka ce rike amana shine a ba ma mutum wani abu ya rike yadda aka bashi, sannan tasirin rike amana shine yana ƙara ba mutum kwarjini da mutunci.
To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin gani.
Yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim, da bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu.
Zana Shaibu Lili. sunana Babangida Aliyu Abdullahi.
To baki barka da zuwa nan zaure namu. Eh idan aka ce amana kowa yana da mahangarsa akan menene ita kalmar amana kuma me take nufi? Ana kuma hangar mecece amana?
Amana wato akwai fuskoki daban-daban da za a iya fuskantar amana. Tashin farko addinance sama da kasa da baki daya sun tsayu ne saboda amanin da suka dauko wajen Ubangiji. Allah ya ce musu zo su tsaya suna so ko ba sa so suka ce sun tsaya tare da mika wuya ga Allah. Wannan amana shi ne cewa yi wa Allah ba'a, yi wa Allah biyayya da abin da ya dora ka a kai. Ya ce maka kai za ka yi iyakan iyawaka duk kuma abin da ya hana ka za ka hannu. Farko kenan amana. Sannan idan aka zo kuma aka shigo waɗansu kamar yadda muke amfani da amana amma an gata addini wani lokaci ɗaukar wani abu in baka ajiya ana kiran shi amana, an ba shi amana. Wani lokaci in zanna da kai in gaya maka magana tsakanina da kai ta sirri, wannan magana amana ce. A ga dukiya abin nan yana iya kuma a ce a daukan kamar zamantakewa na aure, auratayya, yin aure da makamancin shi amana ce. Abokantaka wani da wani ko kawa ko wane ne amana ce. To duka waɗannan suna iya daukan zamantowa amana.
Wani shayo matan ka da cicu an dade ana yi an sani ne amana idan babba ya ce amana ne yake nufi?
Alhamdulillah ita amana kamar yadda Malam Abubakar ya yi bayani shi a addinance, don haka bari mu siffanta ta kuma akan waɗanda ba su da addini. Da farko dai ita amana tana kan turaku guda uku ne. Na farko shi ne kula, na biyu shi ne ajiya, na uku kuma amincewa.
Wato sai mutum ya amince da amanan mutum,
sai ka amince, sai kuma ka kula, sai kuma ka tsare. Waɗannan abubuwa guda uku shi ne ake wa amana riko. Amma kuma akwai abubuwa guda biyu wanda ba mu kawo a kansu ba, shi ne na cin amanar su kuma guda biyu ne. Ya Allah kana so ne ko kuma kaddara ce ta auka?
To kafin mu je ga menene cin amana din, matasa akwai yanda suke kallon amana da kuma yanda suke fasarawa in an ce amana. A matsayinka na matashi Malam Babangida, in aka ce maka amana ko an baka amana, kai ya kake dauko?
To idan an ce amana, da farko dai abinda mutum zai fara dubawa shine kai kanka amanan kanka ne. Tagewa akwai abubuwan da kai zaka cutar da jikinka ko wani na mu'amala da aka baka na rayuwar kanka, in ka ci amanar kanka amana za ta sike musamman. Amana wani abu ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban. Kamar yadda magabata suka yi jawabi, akwai amana na zamantakewa, akwai amana na amanar kasa da aka dora maka wani haƙƙi, akwai amana na shugabanci da aka baka ka jagoranci wani abu, akwai amana na fannoni daban-daban.
A matsayinka na matashi, me kuke daukan amana?
To amana muna daukan sa ne abu ne wanda za a yi an amince da kai, an yi da gaskiyarka, yasa aka baka rubun wannan amana. Ta yi wa wata kalamoni kalamai ne aka ce na baka amana ka ajiye ni sirri. To kaga an yi da kai ne da ba a yarda da kai ba za a iya gama ba, ta iya wani shugabanci ne aka daura maka an ga za ka iya ka cin ga amana.
To amma tana yiwuwa a tsakankanin matasa?
Kwarai da gaske. Ai kun san iya cewa rashin ba wa matasa amana ko su jagorancin musu al'amura sai sa ake samun wasu matsaloli.
To kana suwa da waya kamata a bai wa amana ko da suwa kuma ake iya yin amana ne? Mallam Jidda.
Dan Adam gabaki daya tunda bisa ga halittar da aka yi mai amana ce, wana iya cewa kowa ana iya ba shi amana, sai dai wajen maganar ba da amana tashin farko ya kamata kuna a auna wacece menene kake ita wanda kake so ka bayar, sai ka fayyace menene kake rike da shi wanda zaka danka matsayin amana. To sai in ka fayyace wannan, to nan kuma yanzu wanda zaka danka ma kuma sai ka kara fayyace shi, wane ne zai iya rike maka wannan abu? Na ɗauka yanzu kana da wani sirri, kana so ka gaya ma wani, kuma kana son in dai ba shi din ba, ban ka son wani mahaluki kuma yake. Sai kenan idan ka tashi sai ka auna waye za ta gaya ma wanda zai tabbata. Da akwai amana wanda idan har ka zo ka zanna ka yi magana da mutum ko ka danga mai abu ko ka ko duk dai wani abu da yake danganta amana, da in ka danga wa mutane wannan amana yadda aka danga ma sannan hakan ne yake tabbata. In magana ce ka ce mai kai kadai kawai na ga ban son wani ji har ya ban duniya bai huta mu ko waye ne. Kuma tunda nasi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani cewa farkon abin da za a fara daukewa cikin tsakanin al'umma ta ce amana to babu mamaki a yanzu idan ya kasance babu amanar kuma amanar nan ta kowace fuska ka fuskance ta ita fuskar magana ce yau wanda kake tunanin shine amintaccen ka kana gama gaya mai magana kana tashi a wannan waje shi ma zai tunani yana da amintaccen shi to daga nan kafin a wayi gari na bari ya maso idan mukami ne ko abin da kake tunanin in wannan ka danta mai zai maka riƙon amana zai kula maka da shi to duka dai yanzu da muka kwaro ka tashi musamman a Najeriya wanda muke tunanin za su riƙon amana wasu sai mu zo mu gan su an yi walƙiya sai babu amana tare da su in wajen auratayya ne wanda ake tunanin yau idan an yi in mutum ce kana ganin za ta rufa ma asiri ku rufa mu juna asiri to kana yin auren asirin ka ya tono ita ma kanta tana tunanin kai za ku haɗu a rufa mu juna asiri tana auren ka asirin ta ne ya tono duk waɗannan abubuwa yau ana ganin su to wannan amanar ya danganta da me cece amanar taka wacce kake so a rikan ma sannan kuma tilas ka fayyace wa kake tunani wanda kenan nan sai dai ka karfafa zato amma ba ka da tabbasa sai ka yi mu'amala da mutum.
To malami a da ɗan uwa idan yi wani yauta a cikin su wato sai ka ga abin da za su bari na daga dukiyar su ko iyalin su shi ɗan uwan da aka bari a raye shi ya san cewa yaro ko ƴaƴan da aka haifa ko matar ta zama amana a gare su sun zasu tabbatar da cewa ba su wulakanta ba kuma an rike amana na har sai in gado ne yaro ya girma an bashi idan aurarwa ne an dai shin hakan yake a har yanzu a wannan zamanin nan.
To alhamdulillah ni zan ce sai mu yi godiya ga iyayenmu ayyansu da ya zuwa yau muka san bambancin rikon amana ma da cinta kuma ita rikon amana fa ba a baiwa kowa sai mai hankali idan kuma za a baiwa mai hankalin nan sai an gitta sharuɗa wato kaman jirwaye ne na wanka ba ka sani inda zai taba maka a jiki idan abin alheri ko kuma misali ya zo dole ne ke gabatar da shi amma ɗaya daga cikin bayanin da Malam Abubakar ya yi dangane da maganar bayan da aure an san aure amana ne to amma mafi yawa kamar yadda na faɗa ba a gindaya sharadi idan za a bayar cewa ake gata nan kai mata riko ka rike ta in aka ce maka amana ma ba a ce maka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza in ka san zaka ci ne to ka ban mana kayan mu ba a yi wani wato ba a fayyacewa ba a fayyacewa dole ne ka gindaya sharuɗa alal misali kamar yadda kika dauko maganar kula da dukiyar marayu da su marayun kansu ai addinin shi an ce idan sun kai wani manzali da ka musu dukiyar su to kin ga sharadi ya gita amma idan ba a yi wannan ba fa ko ni da na karba zan ce adi hayyo mu tanadi ne ba a ce mun ya zuwa lokaci kaza ba mun ba ku to ita kanta amana tana da sharadi dole a gita mata sharadi to mukan bayar da amana babu sharadi don haka a ƙarshe idan aka zo koda hukunci za a yi sai ka ga wanda ya ci amanar nan fa ya bi hanya ne kamar yadda ya yi bayani da fari don son ransa ko kuma kadara a so a ci amana domin dama ana da buƙatar ce ko kuma wani abu ya zo ya gita to idan babu sharadi wanda zai sa ka kafa kafa to ana iya cin amana to kin ga anan wanda aka baiwa amana koda yana da laifi goma ne sai a kwarege a kan guda uku yake da shi domin kadara ce ta fada.
Wato suna da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani menene amana menene fa'idojin da iyakar ta ke nan.
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe mun ji ta bangaren dattawa da yadda suka fahimci amana kafin mu koma wajen su Binta a shakata da wannan waka. Yanzu kuma za mu koma zauren tattaunawar mu domin cin ta bakin matasa da yadda suka dauki amana musamman ma wajen neman aure amma bari mu ji yadda aka amsa tambayar Binta a zauren.
Wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani menene amana menene ka'idodin ki da iyakar ta kenan
shi yasa amana fa kamar yadda Babangida ya faɗa kai kanka amana ne a kanka domin idan ba son zuciya ba babu yanda za a yi mutum ya ga mutuwa ya je ya afka mata
in koyi amka mace kamar yadda ne bayani ne amma nan da aka bashi bai da hankali aka bashi dan duk wanda yaje amkawa mutuwa to ba hankali gare shi
ta ci amanan kankin kansa
kware da gaske to amma idan mutun yana da hankali bai amkawa mutuwa to in ko zaka kiyayewa amkawa mutuwa to duk wani abin da aka baka aka ce shi amana ne to ka rike shi tamkar haka kamar yadda ka rike taka amana daya daga cikin abubuwan da mukan kuskure bayan wannan maganar sharadi yana zowa akan ni na kasa ne amma bari in danka ma wanda nasa zai yi
maman gida rayuwar ku ta matasa ni na idan aka kwace maka budurwa shine an ce maka amana ku kana da budurwa abokinka ya je ya bita bayan gida ya fi ka iya rawa ya fi ka iya zance ya ga mata abin da kike so shine cin amana a wurin ku
a wajen samari matasa ire ire na ta yi wa bai iya kalamu ko kuma bai iya daukan wanka ba ya zama kamar ustaz mun da katin aswaki abokin su kuma zai zo sassa
ku dole hankalinka zai kuma wajen to wannan kuma idan yayi ya ce
ta yi anyi debut anyo ku shi aboki na gano wancan fitina take taken tafi kamar ni take da rai
kuma to sai a bari
shi ya saka ai babu ta yi wa
ai babu ko zan yi na fara
zuwa akwai mutum abokai to idan aka koma baya har ya kasance jama'a sun san jawabin sun kuma wa'azantu dangane da maganar aure duk wanda ya shiga yake neman aure ai dole wani in ya zo ya kiyaye sai wancan ya ce ma ya saka amma rigen ya to ake shi yasa na faɗi cewa neman ta ake a ci yanzu akwai wanda zai zo ya raba ka da wannan yarinyar ba dan komai ba dan kai ka aure
wato ko da shi zai aure
ko kuma ita kar ta samu wanda za ta aure so a fakaice ya zo akan maganar neman aure ne amma ya ce amana baka fitowa ka ce mishi kai mace amana
amma dai jidda amma nan da su maka bata suka yi amana nan har yanzu akwai ta kuma mutane masu rike amana zan ba ki misali
wato wucewa
da zuwa lokacin da muke jami'a a kowace wurin Allah har gobe ina mamakin ta muna kungiyar MSS na Muslims Student Society ana irin hada kudin dalibai an zo an yi mitin ko an dan yi wani abu da haka wallahi bai ruwan Allah nan yanda kudin suke wadannan kudaden da muke cewa ta ajiye hakan suke bata san da suwa gurin da ake za ta rubuta ta daure kudin ta ajiye ran da aka ce ta kawo su wadannan kudaden ta kawo to kin ga wannan ba za a ce duka mutane sun tabe ba
wato a duk tsawon zamani har zuwa tashin kiyama
nagari
bai kare amma kamar yanayin yadda malamin su ne yake cewa abin da annabillahi qas wato abin da ya kanganta kwarai a cikin al'umma ba a ma sanya shi a mizanin abu to karancin masu amana ya kai da kusan amma ai ba yadda za a yi ko a ce ma gaba daya babu amana ta ba zai yi
to idan mun dauki wannan maganar nan ke cewa to maganar kandara da kusan za a yi to duk babu amana dalili na da zuwa bi yanzu misali lokacin zabi zai zo ga wannan mutumin mustasi an san cewa zai rike amana amma bai da abin duniya sai ga an ruga an tafi wajen mustasi
tashi mustasi ya bada amana kudin sa
kudi ne
amana
amma yanda mun talakawa ya kamata mu duba wanda zai rike amana
abin da yake akwai amana ce ke gaban mu
kuma fa
abin da fake gaban mu a yanzu shine cewa abin da kake gani zahiri shine tabbas
ta kaga wannan
mataki wannan ni dai abin nan kwararre abin da abokin aiki na shugaban
to amma yanzu a irin wannan mataki duk da ba fannin addini aka shigo ba ya yake ababin da ake cewa idan ka zabi shugaba da ka san cewa na ba ne iri bane kai ma
kana amana to ai ji da
amana ne ai amana
ne kake cin amana ta amana da sa
ai kada mu nisa
kuma za
ka shugaban zai zo ya nemi a zabe shi ba dan ya zo ya ci amana ba kuma
to eh ni na ba su ta gaba daya saboda wannan akwai
shi me yasa za ka bayar da kudi a zabe ka
shine nau'in bayar da amana ai amana da aka ce ma wanda ya nema kada ku kula shi
so kuma sai zo ba da
amma sai zo ya bayar da kudi
yanzu ba jari
ai ya riga ya fada maka wato shi yasa nace dole ne a koma a can gargajiya ka
so dan kenan
a kaso ne kan ta faru misali a bangaren siyasa kenan kar ma a yi zaton za a samu wani rikon amana daga wa'annan shugabanni irin wa'anda suke sayan kura a can kasu
amma yanzu a yanzu dai duk abin da muke gani babu kamancin wannan cewa za a rike amana
tunda haja ce yanzu ba jari kuma wata yana
zai samu riba sa
idan har mutum bai ci maka bashi gagarumi ba yaje a kauyen su yaci bashi gagarumi yaje kauyen su yayi noma sauran masu ƴan kananan ga yaunanan na noma ya ba su kuma bashi dan a fada da cin abinci da sauran su me zai kai mutum yaci bashi a banki dan yaje yayi siyasa yana son bukani
gaskiya ta zama kasuwanci
haja to kuma ina amana take nan ina zaka danka mutun cewa rabu da ni ka gusa zuwa wuri kaza domin ka kare min mutunci na babu shi
to da kai wannan magana sai na zo ga tambaya ta ta gaba wanda take son ta san menene aka san cin amana menene aka san amana wato cin amana kenan a kasa me wani illa take iya jin wa al'umma
al'umma ba ki dane
ai rushewa ce
ai gaba da al'umma ta gama
hallaka al'umma ne hallaka al'umma
yanzu babban misali da bare malayin ka yanzu halin da muke ciki a kasar nan me ya ja mana
cika fada
cika
amana
amana ce babu tunda ko ta rushe to dukkan baki da tsarin rayuwar mu ya bita amma in akwai ta shikenan magana ta kare da ba mu cikin halin da muke ciki
wato ita amana na in ji har aka taba ta to an ruguza al'umma ne
ta halaka al'umma magana ta zawa fa ana iya saki kwabawa a gida in ko aka halaka ai an tafi
an yi mars
to kusan manzalin da muke kenan an kawo manzalin da yanzu zaka ce ba dan siyasa biyani idan ya biya ka ya Allah kada Allah ya sa ya ci tunda ya riga ya biya ka domin me ko da ya ci in ya tafi can ba zai tuna ta kai din ba kuma Allah na tuban so da yawa ake cewa ba hajja amana ga wanda ya cancanta musamman saboda wannan mun kawo magana shugabanci ina tsammani dai ku a cikin dai halitta da yawa muke gani yanzu akwai wanda ya kai da akwai rashin kunya to ko shi ka zo ka tsayar kace ba mu bukatar sisin kobanka halayya ka muka gani kuma zaka iya yi mana kaza don haka mun dunguma mun baka kura ka mun zabe ka kaje wuri kaza domin ka wakilce mu wallahi zai yi shugabanci na gari
shi na akwai
rashin kunya shi
ta bace shi
saboda baka nuna shi kana bukatar komai ba a wajensa
wato ina
sai an ce da wani
gari
ita wannan ita ce amanar da za a danka wa irin ma shugabannin da muke da bukata
kuma a tambaye su akan maganar amana
ko ne da gaske
alidili baya ga wahalaman ka ba iya yan siyasa ne kabe suke cin amana a wannan zamani
ko ne da gaske
hatta hukumomi da ma'aikatan gwamnati su kansu ma'aikata da yawa
ai shugabanci ai
shugabanci
ai shugabanci ai shugabanci ai
shugabanci ai shugabanci ai shugabanci ai shugabanci ai
shugabanci ai shugabanci ai
shugabanci ai
shugabanci ai shugabanci ai shugabanci to akwai fannin da abin da duk wani fanni da ya kasance na rayuwa akwai cin amana akwai tabbatar da amana cikin sa
kuma da an taba amana
da an taba nan wannan abun ya gama rushewa
to yanzu an yi
ba ta ta
mu ya halaka
har gaba an san albashi sa kaza ne amma za a ga rayuwa ta hidima da ta wuce wannan
har gina zai kawo abun kuma ci an gudu
ai dangi kuma sai ni ta murna mana gana kamar alherin
ma ka gani
a dalilin ne sai
akwai kuma amfani da ita al'umma za ta tare da shi idan aka tsaya akan amanar nan aka kuma koma akan ta
duk wani abu da ingantuwar rayuwa na makomiki na mai da duniya ta zama to a dunkule
a hatakan hannun mu
sadar sanu duk muna da su to kuma ga ya mini wani lokaci muka fi
amana da
zama rashin abinci rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali
ai wannan nan magana sai maka hauran gulma
wato da kace ci gaba mai hakar rijiya in muka duba ta wannan fanni na maganar bayar da amana da rikonta shi gaban mai hakar rijiya ma akwai abin da za a ƙarshe za a fara da shi shi gaban sarkin baka ne yana ƙara girma da hankali amma hankalin shi na tashi domin ai batan muke yi ko da yaushe a kulli yomi saboda cin amma sai ka je ka tarar da ma'aikaci ya ce maka kawo ka za ka ce a bayan a ya ce albashi na zan ci
wato ya fito ruwa kama
babu magana
ya ce amana
kawo ta shi
ne kina
babu magana boyo to don haka ire-iren waɗannan al'amuran a kulli yomi ƙara shigar da kawo na mu muke
to ne ne amfani da za mu samu idan muka rike jai ta amana
an shimfi da gaskiya ai shimfi da gaskiya ne da yi mata harsashi da kuma gina gaskiyar
babban takaici shi ne mu muke tunkaho da addini mu muke bin kuma dokokin addini wanda suka shimfida mana sharuɗa na amana amma bisa ga cin amana da muke da shi din yanzu wai koyi muke da waɗanda addinan su ko ko musu dogar da addini ba domin shimfida musu ka'idojin amana sai daga cikin irin abubuwan da muke fama da shi kenan kuma an san cewa bayar da amana ya Allah tun daga ƙasa har zuwa ƙarshe abu ne wanda yake gida al'umma to yau shi yake rusa mana mu al'umma ta su kuma tana kyaruwa
saboda su sun
riƙe amana
To Allah ya kyauta da fatan duk matasa da suke sauraron wannan shiri za su yi ruku da amana kuma su rinka aikata shi. Baki na mun gode da muhawara da muka tattauna akan maganar amana a tukunna bangaren kungiyoyi.
Kamar saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda suka ji mu yanzu musamman ma abokin aiki na da kuma yana gabatar da shirin duka a yi muku ji. Sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗaya.